Ina sha'awar zama malama, ban taba shakkan malanta da ina yi ba, kuma ina jin dadi. Ba wai yana da kudi ba, babu kudi, amma gaskiya ina jin dadin aikin da nayi. Kuma yaran da na fi koya musu, yara kaman daga shekaru 5 zuwa shekaru 7, shekaru 8.
Kallabin shirin a wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabin shirin mu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Daurawa a hirar da muka fara da kallabin mu ta mako, malama Sini, za mu kuma daura a kan nazari da muka faro kan cin zarafin mata a gidajen aure. A fannin kiwon lafiya kuma, mun gayyaci ƙwararriya a fannin kula da lafiyar mata masu juna biyu domin neman bayani kan abin da ke kawo mutuwar jarirai a ciki. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako, bari mu faro takon da ƙara haska fitila kan batun cin zarafin mata da ake ta ƙoƙarin daƙilewa a matakai daban-daban. Barista Husaina Mai Rigatila, ma'aikaciyar ma'aikatar shari'a ta Najeriya a birnin tarayya Abuja, ta bayyana abin da ke haifar da cin zarafi a zamantakewar aure da kuma matakan da mace za ta iya ɗauka ko kuma ta bi wajen kare kanta daga cin zarafi daga mijinta.
Farko dai zan ce cin zarafin mata ba abu ne mai kyau ba. Ba wanda zai so ya ba da iyarsa aure a je ana ci mata zarafi. Na farko shine, yayin da kin gane mamiji ma mai duka ne ko yana ci miki zarafi, muna da kungiyar agajin shari'a, wato Legal Aid Council of Nigeria, muna da SIDA, inda za ki je ko kuma ki rubuto petition ɗinki zuwa Citizens Rights Department, Federal Minister of Justice, wato partner ne wanda yake kare ƴancin bil'adama. An ɗauki alada, an haɗa shi da addini. Alada dai da addini dai ba abu ɗaya ba ne. So da yawa iyayenmu in ka zo gida ka ce gashi ana ci muka zarafi, sai ku yi haƙuri, mu ma da haƙuri muka zauna. To zamani ya wuce wanda ƴatan mace dai ta ga ana ci mata zarafi, za ta zauna shiruwa don iyaye sun ce sun yi zama da haƙuri, har ya kawo ga rashin rai. A addinin Krista ana ce for better for worse, amma if worse come to worse come, ai ba abin da zai saka ka zauna, ka zauna a kashe ka, a rasa rai, a ba mu iyaye haƙuri ba shi bane. Kuma a addinin Krista dai ba wata provision din da aka yi cewa ai in namiji na ci maka zarafi ga inda za bi, na dai san dai ana sulhu, wato dattawa da kuma fassoci sukan zauna ne su ji koke-koken, amma ke kina da izinin ki ɗauki matakin da ya kamata a ce kin ɗauka don ki tsare ranki da kuma na ƴaƴanki. Hukumomi na nan, za ki iya zuwa police station, za ki iya zuwa kungiyar agajin shari'a, wato Legal Aid Council, kina iya zuwa FIDA, International Federation of Women Lawyers, kina iya zuwa Citizens Rights Department, Federal Ministry of Justice, ki kawo kukanki ko kuma karan. Sannan kuma ba addinin da ta ba da izinin cewa in ka yi aure ka dinga musguna ma mace. Allah ya kama wani zamani ne wanda ake musguna ma mata, ana takurawa mata, ana kuma kashe mata. To ni zan yi magana ne nan da babban murya. Ya kamata hukumar shari'a ta ɗauki mataki masu tsanani. Duk wanda aka same shi yana musguna ma matan shi, hukuma ta ɗauki mataki mai zafi. Domin in ta ɗauki mataki mai zafi kuwa, alabashi in aka yi certain example da mutum ɗaya, kowa ya shiga ruwan hankalinsa. Sannan kuma ni a gani na shi ne, ya kamata ne ana musguna ma mace kar ta yi shiru ta fita ta faɗa, domin in ciwo na damun ka, in ba ka je gurin likita ba, likita dai ba wai zai biyo ka gidanka ba ne zai tambaye ka me ke damun ka ba. Mata su dinga bude baki suna magana. Muna nan kullum muna kan faɗakarwa, a gudi ba ki ayi magana shiru da zai taimakawa ba idan har baki fadi ba ba wanda zai san damuwan da yake cikin gidanki sai kin fita kin ce ga damuwanki sai Allah kuma ya taimaka a ce ga inda za a bi a samu saukin wannan ciwo abu na biye shine al'adunmu na Afrika bai taimaka ma mata ba amma ni ina farin ciki da addinin musulunci wanda ya ba da asalin doka da kuma yanayin yanda za a yi rabon gado ina mai kira ne da babban murya a duk macen da ta ga ana musguna mata ko ana takura mata kar ta yi shiru sannan ta nemi hukumar hagajin shari'a ko ta nemi FIDA ko ta nemi Citizens Rights Department a Federal Ministry of Justice ta zo ta kawo kukanta ko galaba shi in Allah ya yarda ta samu taimako sannan kuma limaman addinai su dinga faɗakarwa a masallatai su ta faɗakarwa a coci musguna ma ƴata mace ba shi da ke domin karfin ƴata mace da namiji dai ba daidai bane zaka iya garin zuciya kwashe ka dauki abu mai karfi ka je sai ka gani kila ma baka yi ne daukin rai ba garin zuciya sai ka gani ka buga ta a mummunan wuri rai ya tafi an shayin haka a taimaka limamin addini a taimaka ana faɗakarwa sannan fannin shari'a kuma a taimaka a kwace ma mata inci domin kowa mace shi ta aife shi ya kamata a taimaka a kare mata sannan kuma a kwace musu yan
To madalla masu saurare shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska titila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa To bari mu koma kan batun kula da lafiyar mata masu juna biyu da ke ci gaba da daukar hankalin hukumomi da ma'aikatan jinya inda rahotanni ke nuni da cewa ana ci gaba da samun mace-macen mata da jarirai a lokutan haihuwa musamman a kasashe masu tasowa kamar Afirka.
Muna sani da Mitron Binta Muhammad wacce take rice shugaban ɗakin haihuwa na asibitin koyarwa na Baraudiko da ke cikin Kaduna. Haihuwa nan ta yanzu babu rai wani irin yanayi ne wanda mace takan ɗau ciki cikin watannin da yake ana so a haihu ɗa daga wata tara kafin lokacin haihuwa. Sai a samu yaro ya rasu wato tun yaro na ciki dan ya rasu me ke kawo haka menene abubuwan da ya kamata a yi me mataki ya kamata a bi duk samu ji daga bakin ita Mitron Binta Muhammad barka da sa
barka da dai
me ke haifar da haihuwar da fara
da ya mutu a ciki a zo haihuwa a haife shi bare muna iya cewa mu a nan a gefen mu mukan ce cikin da ya kai watanni wata bakwai wato mako 28 bayan mako 28 a ciki zuwa wata tara idan ya mutu a lokacin nan a ciki sai da za a zo a haife shi ya fito ba shi da alamar rai shine nake ce mai wannan din fatan wato haihuwar da ba ya fito ba rai
za mu iya cakin wani daga wata bakwai
zuwa bakwai
sannan kai wata tara
in ji sa a yi fada ba rai
ba ya fito ba rai
in ya mutu a ciki ko lokacin da ake nakuda har aka zo aka haife shi ya fito ba rai ba alamar rayuwa ba alamar rai shine muke ce ma wannan cikin ba mu a nan gefe mu kuma ko ni 28 wato wata bakwai saboda kasa da nan muna ci shi bari
to yake mutum ko wani ciki da aka dauka fatan mu ne shi shine Allah ya kawo lokacin da za ta haife shi a ganin shi a duniya kan kuma da san wannan matsalar sa su so su san menene ke kawo da yin da yake janyo mace ta samu wato dan da take dauke da shi ko yadda take dauke da shi ya mutu a cikin ciki
akwai abubuwa da ke kawo mace-macen da a cikin ciki kafin lokacin haihuwa bayan wata bakwai ne kamar yadda nake miki kafin a haife shi ko lokacin da ake nakuda kafin je wajen duniya yana iya zama kila uwar ba ta da isasshen jini a ciki ko kuma ta rashin lafiya ciwon malaria nan yana iya kawo kwari kuma ya iya yi sa ya kashe da a ciki
zazzabin ciwon sauro zai da gaske malaria
musamman in yi zafi shi yasa suka zo awo in suna zo awo mukan ba su da kafin malaria nan saboda ba mu son samu ciwon balantana har ya zo yi musu illa ko yi ma abin da ke cikin su illa mukan kira shi ki sa a gaban mu
to
shi ne daga kafa mu mu ba shi ruwa mu ba shi ko ruwan shanki a gaban mu ba shi hadi shi ma kaidar shi ne ma ki sha a gaban mu sannan kuma akwai bayan da zaki sha saboda su ba ta isasshen jini a jikinta saboda rashin isasshen jini a jikinta na iya kawo ko ce bari inda ke wata bakwai ko kuma bayan wata bakwai ya iya kawo ta shiga na'ura lokaci gari ba ko kuma ya kashe dan a ciki to saboda ba ta isasshen jini ita kanta saboda jinin da ke jikinta ne fa take samu abin da ke cikin ta suna yana samu shi ma to ya rayu to idan ita kanta da isasshen ba ya za ya je wurin ta ya je wurin abin da ke cikin ta sannan kuma akwai infection wato cututtuka kamar su ciwon sanyi yana iya kashe asma a ciki sannan kuma akwai hawan jini da hawan jini sosai wanda mukan ce ya yi kai ga preeclampsia cikin preeclampsia zuwa eclampsia
wato zubarin
kaucin ko jijjiga a yi in ya shi hawan jini na in ya yawa ne a ciki ya yi yawa shi ne yake kai ga ta fara jijjiga wani muke cewa eclampsia so yana iya kashe abin da ke cikin ciki ma ko kuma shi dan yana cikin ciki cikin sa yana yawo ne cikin wannan ruwan da yake ciki so na cibiyar nan ta ne yana da tsawo wani garin yawo ne yana iya yanzu ya shaƙe shi
to ya race ne
ya race ne shi ya wato yawanci irin wannan an zo haihuwa a nakuda ku haihuwa shi yasa kiga suna haihuwa za mu sa hannu in kai ya fito sai mu ji akwai cibiya na dada wuya saboda maza mu sa hannu mu ji mu raba shi da wannan ciwo saboda ya ci gaba da shaƙe shi sai ai fito ba shi da rai
wato ka aika wata shirin da ya yana rai amma kuma saboda wannan abin da ke da ladabi yana kuma da ƙarin fitowa shi ma yana da
yawa
zai iya yaro da wannan ne
zai iya rasa rai shi sai kike ga ya fito ba rai sun da shefa ga da kai ya fito da mukan sa hannu mu duba shi da ta ladabi wuya ko bata ladabi ba in ta ladabi sai mu ji wanda ta yi kafa sakwai da za mu iya cire ta ne ta kashi ko ta mutuwa ta ciki ta saki wuya saboda ga ko kuwa mu sa abu kama mu yanka
cikin da
mu raba eh saboda ta shi gaba da shaƙe shi wurin fitowar nan yana iya rasa ran shi ko kuma ita shi biyar saboda tsawo tana ci yana yawo tana iya zuwa ce kulli ke formin not wato ne kulli sai dan ta kulli mai shi ma kin ta kulli ai ta hannun yake samu iska oxygen da jini daga wurin uwan shi zo ya ba shi kuma a cikin shi to ai kullun yake suna yana ragewa
shi
da shi sai ga wanda ke cewa sai a rasa shi sannan kuma idan mace tana da ciki sai ga zuban jini kafin nakuda ya zuwa fara zuban jini ko kuma tana cikin nakuda sai jini ya fara zuba zuban jinin nan ta ina ne a ita uwa inda yaro ke ciki mabiya muna cin kasan da ko wanne wuri sa idan suke fadin kike kenan to suna cha uwa suna cha
mabiya
idan ta fara kamburowa daga ciki inda ya mahaifa boom uterus in ta fara kamburowa daga ciki a lokacin da take da fara nakuda ko ko ana nakuda ta fara kamburowa ta fara separating daga jikin uterus inda yaro ya
mahaifa din
mahaifa din to kin ga ai akwai kasawa na zo na samu jini isasshen jini zuwa ga dan daga uwa zuwa ga dan an samu dan sai sai ku fi ba zai same shi ba to wannan ma na iya kashe dan ko a ciki har bai fito ba ne
cikin kwanaki ko ko dai ran da za a haifi yaron abin da ya faru
ai da zaran jinin ne ya fara zaran jinin ya balle ya fara zuwa ina iya yi ba in ce wannan ne uwa ta fara jita ce ta fara barewa daga cikin mahaifa to shi ne sina an samu teku ba isasshen jinin da zai zo daga wurin uwa da oxygen iskan nan da ke bit hanyar jini da zai samu yaro shi ba ya samu shi ne rayu a ciki in bai samu akwai matsala yana iya kashe shi tun a ciki kafin ya fito in kuma tana nakuda ne ka samu wannan yana iya kashe shi shi yasa da zarar an ga wannan aka duba ga me ke faruwa to shi yasa idan da zarar a muka ga mace mai juna biyu da zarar ta fara ganin jini matsala ne maza ana sa a ɗauki mataki a kan ta.
Madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako Simi Simji Gwashewe wata malamar makaranta da ta fara nuna sha'awar malanta tun tana karama ta kuma shiga ilmantarwa ta fannoni da dama ga kallabin tamu.
To amma ni abin da ya bani mamaki shine kin yi wannan karatu har kin kai kina kan digirgin amma me ya baki sha'awar shiga malanta kasancewa a Najeriya kin ga yanda malamai ma ba a ba su wani daraja da sauransu me ya baki sha'awar cewa ke ki zama malama
a lokacin da mu yara muna wasa in ne gan kullum muna wasa da masu yi dafa tuwo da gongoma ya tuwo din fa kasa ne fa ko muna ta wasa ni dai na gan lokacin kullum sai ni ne zan doka itace a hannu in nima gawayi nima dan silin ko nima wani paper cardboard ina koya musu
kina yariya ke dai malama
ina sha'awar zama malama ban taba shakkan malanta da ina yi ba kuma ina jin dadi ba wai yana da kudi ba babu kudi amma gaskiya ina jin dadin aikin da na yi so da yawa da an kira ni je yi aiki a nan Post Authority in je nan jitan bar na kullun san tambaya in ba makaranta ba zan je in akwai makaranta da yara kuma yaran da na fi koya musu yara kaman daga shekaru 5 zuwa shekaru 7 shekaru 8 yara wato nursery zuwa primary kenan shekaran da ina jin dadi ina shawon aikin na malama da su so abun da ya karasa na ji dadin wannan zan ce kiran Allah ne domin koyaswa ma yara ba mai sauki bane balle yanzu da ne da zaka iya ka rike blala ko ki rike blala hannu in yaro ya gan blala zai nasu yayi karatu amma yanzu da dokan child right law the teacher bai kamata a gangwani da blala a hannu wai zaka mare yaro ko ka so ya zama da dawuya sosai koyeswa yaran yanzu ba kaman yaran da bane in ka ce mai yaro da zauna nan yaro zai zauna but yanzu ba haka bane amma duk da haka aikin malanta aikin da ina shawon shi har duniya ta tashi ina addu'a in yi aikin nan har Allah ya zo ya kira ni
Allah ya sa yaya kike hada karatu aikin malanta aikin kula da yara marayu aikin koya ma mata da sauran abin nan sana'o'i ga iyali ga mai gida ya kike hadawa
zan ce ba ubangiji ne kawai shine mai dokar shugabanci domin a ta karfi na bazan iya ba a ta iyawa na ma bazan iya ba a sani wa na ma bazan iya ba but sai ta gurin Allah domin na sa zuciya an ce duk abin da ka sa zuciyanka zaka yi zaka iya yi kuma kan da na fada da zu kira ne gare ga Allah in yi abubuwan da ina yi ba ka ba bazan iya ba akwai abubuwa da yawa da ba na yi da sauran za su iya su yi kaman so da yawa ba za ki gani a gurin su buki ba domin ina je bazan iya yi abubuwan da ina yi ba so dole ne in hankura wayan su abubuwa da zan so in yi kaman sauran yanwane na but ba wai ba na zuwa ba ina zuwa su buki ba so da yawa kaman sauran then kaman ranan sat juma ranan sati ranan ladi ba na wasa da wayannan ranaku san samu in shiga kasuwa in yi sumiya duka in samu aji wani lokaci babu wutan lantarki balle kici zaki sa sumiya freezer so a hakan zan yi kokarin je kasuwa in nemi kayan miya na sai in gaggara in gaggara in tabbatar na da dadawa gida ina da ko karkashi ko kuka ko bushishin kubewa ko koda mene kayan miya koda barkono ne ko tuma ina tabbatar ina da wayannan ababe a cikin gida so that koda na dawo koda cikin awa daya na riga na hada girki ya nuna kuma akan haka na yi kokari na samu su stove balle yanzu na wani na gawayin nan yana tafiya da su wahala din shine a fara wuta din so wannan na da su kaman biyu a cikin gida ga gas ga kerosene lokacin da yana da sauki sai in hura wuta guda biyu uku a lokaci daya na hada binci kafin gama na riga na gama dafuwa kuma mai gida kuma ubangiji ya bani mai gida ne
amma abinda nake so an tambaya kenan mai gida ya baki goyon baya kenan
ya bani goyon baya sosai yana da ganewa domin in ba mai ganewa ba zai yarda yi abubuwan da ina yi ba so da yawa baya taba tambaye ni kudin na albashi na ko nawa ne amma ya gaya mu in kin karba albashi ki siya abubuwan da zaki lura da kanki sauran ko kin so ki yi ne aikin da kina yi na amki je ki yi to su kasuwanci ma da ina yi da na bubude nan da nan kaman saloon da kuma gurin dinki Sinji Stitches Hair and Nails duk riban da ina samu a gurin duka ina azza a cikin aikin da ina yi kuma ina sayar da Oriflame ni brand partner ne wato consultant kenan da Oriflame beauty products ina sayar da kayana riban da nayi ko kuma kudin da Oriflame suka biya mu a wata in kai aiki sosai na biya duk ina sa a cikin aikin da ina yi so goyon bayan da na samu daga mai gida kuma bai sa haka ba a kullu yomi kullun kowanne wata sai kigan ya dan tura kudi a asusu na yaran sun ji Girl Child Empowerment Initiative don mu samu mu yi rayuwa mu biya ma yaran nan bukata da mu zo mun bude orphanage yaran 20 ne yan mata 20 ne tare da mu a cikin gida kuma bai da sauki ga binci ga kudin makarantar su ga takardu ga uniform ga suturan su kawai na gida da kuma na fita kuma ga maganin yaro yayi ciwo so bai da sauki ga kudin haya na gida din ma don gidan haya ne so da yawa yana bani goyon baya sosai so da yawa zai ce kin gane ki haka kiyata in na bi shawaran so da yawa ina cin nasara ko da yake ba kullun ne zaka ci nasara da shawaran da an bayar ba amma gaskiya yana bani goyon baya da na fara makaranta master's degree na ci miki da na san da na aiki na jina karasa biyan kudin makaranta bashin da da yana nan so da na tafi master's degree sai yace kina ta magana makaranta kin ce kin samu kuma kaman kin fara tafiya baki yi tambayan kudin makaranta ba sai na ce na biya wai yana ce na yi canjin sunan na ce eh da sunan babanka ne ina amfani da shi wai to ba gidan shi ne zan yi makarantan biya ma kaina ba sai na ce to shine sai ya zo ya ce nawa ne sai na cire admission letter din da kudin sai na nuna mishi sai ya doka da receipt da na riga na biya na nuna mishi sai can sai ya transfer mu kudin a asusu na nace a na riga na biya wai sam in sa cikin zuciya na wanda shi ya bani na makarantar ne wanda nuna biya in sa zuciya na wadin ne in yi kudin moto in siya handout in ma akwai handout ko kuma su assignment duk abin da makaranta sun bukata da kuma maya moto in biya bukata so haka nayi so da nazo na fara PhD da na samu admission ne to ga letter ga school fee sai ce a ke ne kina son gidi muka yi dariya amma duk da haka ya bani goyon baya ya bani kudin makaranta na biya wani su ma zan biya da kaina ina addu'a Allah bani karfi ya taimake ni har in zo kai karshe in soke wannan karatu wani rana a kira ni doctor sai ni gofe zan ji dadi su
kuma da labin lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a yau sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin ina godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji a Jos Plateau da Binta Ibrahim a Kaduna sai kuma abokiyar aiki Aisha Mu'azu nan birnin Washington DC da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya kai mu ya kai mu